أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وبنجد ينقيا وجماعة مسلمين قبادا أجان سورة بايا واتو قرشت سورة النحل إنتي وجادلهم بالتي هي أحسن في كريا كريا واكا لا كذنا كادا مدمود شيدك أكتي ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن كركو إجاهية ميسا هنك لي تاشي سكاننك ديهود نصارى كان أبن شافي الديني إلا الذين ظلموا منهم وتكو إجاهية تسوشن أبو ميكو تهجوجي أتجروا سني ما سجاو هنك لي بازاجي إيا ينسو babu muzanta addinin su domin idan kun soki addinin su abinda aka soka din mai yiwa ne baya cikin wanda Allah ya shafi hukuncin sa. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada ku gaskata yahudu da nasara, kada ku karyata su. Mai yiwa ne abinda za ku gaskata su din ya zama shi abinda ba addininmu ya soke shi ya daina hukunci da shi, wanda kila abinda za ku karyata su din addininmu yana kansa ana tare da shi. Abinda za ku ce dai ku ce wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan, sai dai jidali wato jayayya wanda take mafin da hujja na ruwan sanyi, illa allazina zalamu minhum, sai dai waɗanda suka yi zalunci daga cikinsu suka zananta, ko ma za ku zananta waɗi miyagu maganganu masu zafi saboda abinda irin maganganun da suka kawo irinsa, ko ma za ku yi musu, illa allazina zalamu minhum. وقولوا كتي آمنا بالذي أنزل إلينا مدهمون إيماني داود لأن لا سوكرمنا تهنم النبي مو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل إليكم أمني إيماني داود لأن سوكروا النبي موسى أشكين التورا من إيماني داود لأن لا سوكروا النبي إيسى أشكين إنجيلا وإلهنا وإلهكم واحد وبنجزنكو wanda ya aiko annabi Musa da Taura, ubangijinku wanda ya aiko annabi Isa da Injila, ai ubangiji ne guda daya shine ya aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da Al-Qur'ani. Allah mu dai ne, ba za mu soki juna ba. Illa alladhina yu'minu wa qulu amanna billahi unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun, umuriga mun sallama wa Allah ubangijinmu subhanahu wa ta'ala tojin yarda da aika da yiwa Musa da aika da yiwa annabi Isa wato nan su sunan nan an nuna musu wani abu kenan idan su ba su yarda da Allah abin da ya saukar wa annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama mu ta bangaren mu mun yarda abin da Allah ya saukar da annabawa duka gaba ɗaya domin yana cikin sharadin imanin mu musulmi sharadin imanin mu guda shida ne dole ne mu yi imani da Allah da annabi sallallahu alaihi wasallama sai mu haɗa da dukkan annabawa gaba ɗaya mun yi imani da alƙur'anin mu sai mu haɗa da dukkan littattafan da Allah ya saukar mun yi imani da ranar lahira ko da yake waɗannan littattafai su at-taura da injila da zabura ba kawo maganganun lahira kamar yadda aka kawo a cikin littafin mu alƙur'ani ba to mun yi imani da waɗannan da kuma abin da ya shafi kaddara ko ta yi daɗi ko ba ta yi daɗi ba imani da Allah da dukkan annabawa da dukkan littattafai da dukkan abin da ya shafi sha'anin lahira tun ranar mutuwa har tashin kiyama har filin tashin kiyama abin da zai faru a can har shari'a da hukunci da za a yi har a sallai mutane wasu tafi wuta Allah ya kiyaye mu wasu kuma su tafi aljanna Allah ya sa da mu a cikin falalarsa mun yi imani da waɗannan duka sannan kuma mun yi imani da kaddara ko ta yi daɗi ko ba ta yi daɗi wajen da yake duk abin da ya zo daga Allah mun yi imani da shi to wannan shi ne abin da aka fara a nan billazi uzi ila ilaiku wa ilahuna wa ilahuku wahid wa nahnu lahu muslimun irin wannan jayayya akan yi ta a cikin ruwan sanyi sai kuma ta kawo amfani domin za a kwaɓe bakin mai jayayyan ƙarya zai gane da kansa abin da yake jayayya akai din ba gaskiya ba ne wata rana a zamanin da ake zaman lafiya ko'ina kutu yana shiga ko'ina da ko'ina a cikin Najeriya muna da almajiranmu a filato to fastoci suka je su ne musu bishara sai suka ce musu ran da malaminmu ya zo za mu haɗa ku da shi mu maganan ilimi ba namu ba ne amma in malaminmu ya zo za mu haɗa ku da shi sai ku Allah ya sa na zo sai suka zo na ce musu to yanzu aiko ku riga kun sani kamun aiko annabi Isa an aiki annabawa da yawa kaje yi ce to mu ɗauko kusa annabi Ibrahim Allah ya aiki annabi Ibrahim ya zo da bayani daga Allah na bayanin addininsa mutane sun yarda sun yi imani da shi sun shiga addininsa ana nan sai Allah ya aiko annabi Musa shi ma ya zo ya ce Allah da ya aiko annabi Ibrahim ni ma shi ya aiko ne ku zo gurina za ku samu ƙarin bayani da ƙarin ilimi da ƙarin waɗansu abubuwa wanda ba kawo muku a naku ba idan mutane suka ce mu ba ruwanmu da wani Musa annabi Ibrahim ya ishe mu sun kyauta kiristoci suka ce no ba su kyauta ba na ce to ana nan jama'a sun shiga addinin annabi Musa ana yi sai Allah ya aiko annabi Isa annabi Isa da ya zo sai ya ce Allah da ya aiko Ibrahim ya aiko Musa ni ma shi ya aiko ni ku zo ku je a wurina za ku samu ƙarin ilimi da ƙarin bayani da ƙarin ci gaba abubuwan da ba halatta a littafin ku ba za a halatta a littafi na ku zo ku saurari ni daga Allah idan mutane sun ce ba ruwansu da Isa annabi Musa ya ishe sun kyauta ke no ba su kyauta ba da haka kuma ana nan ana yin addinin annabi Isa sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce jama'a Allah da ya aiko Ibrahim da Musa da Isa ni ma fi shi ya aiko ni ku zo ku ji bayanin addini abin namu duk ɗaya ne ta arabi la kalimatin sawa'in bayna bainakum ku zo ku ji za ku samu ƙarin bayani za ku samu ƙarin ilimi za ku samu ci gaba idan mutane sun ce wa ruwansu da annabi Muhammadu annabi Isa ya ishe su sun kyauta sai fastocin nan suka yi ɗan shiru haka sai suka ce no Muhammad ba annabi ba na ce Muhammad ba annabi ba, amma ko zan yi mamaki in an ce Muhammad din nan ba annabi ba. Muhammad din nan an aiko shi wani gari inda aka haife shi, sunan garin Makka. Makka nan ba garin addini ba ne, ba garin malamai ba ne. Har annabi ya kai shekara 40 duk garin gaba daya ba wanda ya rubutu da karatu sai mutum 17. Umaru yana cikinsu, Yassu Hafsa tana cikinsu. Sannan kuma su waɗannan mutum 17 ɗin nan annabi baya cikinsu. Sai muka ji bayan shekara 40 shi Muhammad ɗin nan bai taɓa yin tafiya makaranta ba, kuma bai taɓa yin baƙo ya zauna ya karantar da shi wani karatu ba. Muhammad ɗin nan har yanzu nake magana da kai bai taɓa yin rubutu ba. Da yana rubutu ko yana karatu, to lokacin da aka aiko shi zama bayani za ce ai dama ya daɗe yana rubuce-rubuce, yana kalace-kalacen maganganu na mutane su ne ya tattara ya faɗa, to ko rubutu baya yi har shekara 40. Muhammad ɗin nan sai ya zo ya kira ina wanda ya iya rubutu ya zo duk abin da na faɗa ya rubuta. Aka zo yana faɗin abubuwa tun ba halicci sama ba. Yaya ake duniya kudayin da kuma takfuruna billazi khalaqa al-ardha fi yawmayn wa ta'ala wanda da zalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawatihim fawqiha baraka fiha wa qaddara fiha aqwata fi arba'ati ayyamin sawa'a lis-sa'ilin thumma istawa ila as-sama'i wa dukhan fa qala lahu al-ardhu ya tawana wa kana qaltani abira ta'in fa qalahu nasqa samawati fi yawmayn wa hiya bi kulli sa'in as-sama'i namraha wa zayyana as-sama'a bi sabihi wa zalika takdirul aziz. Muhammad ne yake yin bayani yadda aka so mu halitta ta sama da halitta ta ƙasa da abin da yake tsakani, har ma ya faɗi maganganun cewa wuri halitta abu kaza ya kai kwana biyu ana yi, wuri kaza ya kai kwana biyu ana yi, wuri kaza ya kai kwana biyu ana yi, kwana shida kenan. Shi ne taragar samawatar da fi ta tayyami gwargwadon kwana shida a lokacin ba rana balle a yi lissafin kwanaki da watanni. Muhammad ɗin nan sai muka ce yana ba da bayanin yaya aka yi ya halicci Adam ya haɗa ƙasa da ruwa ya kwaɓa ya yi Adam ya kira mala'iku ya nuna musu ga wanda zan tura shi ƙasa ya je ya wakilce ni yi shari'a wa bayina. Mala'iku suka duba Adam caninka da malamai sai suka ga annabi Adam yana da ƙarfi guda uku, akwai ƙarfi na hankali, akwai ƙarfi na fushi, akwai ƙarfi na kwaɗayi. Suka ce to waɗannan guda uku duka ba wani na kirki a cikinsu sai hankali. Hankalin nan idan fushi ya danne shi ba abin da za a yi ban da kashe-kashe rayuka. Kwaɗayin nan in ya tashi ya danne hankalin nan ba abin da za a yi sai ɓanna. To mu da ganin mu wannan ko ka tura shi ba abin kirki da za a yi sai wannan abubuwan da muka faɗa zubar da jini da ɓannace-ɓannace. Allah ya ce wa mala'iku ni na san abin da ku sani ba. Da su mala'iku ba san ainihin shi hankalin shi ne jagoran tafiyar ba. An ce zai je ya wakilci amane ya musu shari'a. To idan zai musu shari'a dole ne ya zama tukuna yana da buri na gine-gine gidaje. Ba zai ɗaki ɗaya ce ya ishe shi ba, ba zai abinci kaɗan da shi da matarsa ce ya ishe shi ba, tunda ina da jama'a. Dole sai ya yi burin ɗakuna iri-iri masu yawa don bakinsa jama'arsa. Dole sai ya yi burin tara dukiya don ciyar da jama'arsa da yake shugabanta. Wannan amfanin kwaɗayi kenan. Kuma in sun taru za su cuci juna. Idan ba fishi ta yaya zai shirya tsakanin wanda aka cuta da wanda ya cuta? Idan ba yi da fishi, in wannan ya kare kafan wannan, wannan ya kare hannun wannan, ya yi dariya don ba fishi, yaushe zai shirya? A shi wannan guda biyu makamai aka ba shi ne don su taimaka wa hankali. Sannan shi Muhammad ɗin nan ya ci gaba da gaya mana ya halitta wa Adam ɗin nan matarsa da hagargarinsa na hagu. Sannan ya ba shi ilimin da babu shi wajen mala'iku. Sai ya tambayi mala'iku sunayen abubuwa ba da ya kusa da shi ba, abinda muka sani banda wanda ka sanar da mu, wannan ba ka sanar da mu shi ba, mu san shi ba. Aka dawo wajen Adam aka tambayi ta yin bayanin abubuwa filla filla, kowanne ga sunansa ga hikimarsa, kowanne ga sunansa ga hikimarsa. Mala'iku suka yi mamakin abin da aka yi, yanzu yanzu nan ga shi ya fi su ilimi. Allah ce to ku fara ku yi masu sujjada gaisuwa na girmamawa. Suka yi, Iblis ya ce shi kam da Allah zai shi sa shi ya yi sujjada akan wuta ko akan kaya zai yi. Amma wannan taɓon da aka gina yanzu yanzu nan shi ba zai masu sujjada ba. In daraja ne ma ai abin da aka yi da haske wuta kenan. Ai ya fi abin da aka halitta da ƙasa duhu kenan. Suka yi ta jayayya da Ubangijinsa, shi ne Allah ya tsine masa ya kore shi daga fadarsa. Sannan sai Allah ya sa annabi Adam da matar suka je aljanna, sai shi Iblis ne ya bi su aljanna ma ya yaudare su yadda za a turo su, wato za a turo mu sauka ƙasa mai tashan wahala. Muka sauka ƙasa aka yi ta aihuwa. Aka yi ta aihuwa har aka yi aihuwan, in an aihu da yake uwa ɗaya uba ɗaya ne wanda za a haifan, sai cikin wannan a ɗauki namiji, a cikin wancan na gaba a ɗauki mace, sai haɗa su aure. Sai ka samu wani mutum ya ce shi kam ba wanda zai raba shi da wanda aka haife shi tare. Yawu ya jawo faɗa har da kisa. Nan ne aka samu kisan kai na farko, aka samu gawar farko. To annabi Adam ya tafi haji. Sai shi wannan wanda ya kisan kai nasa yadda zai daga wanda yana yawo da ita, sai Allah ya turo mala'iku guda biyu cikin suwar hankaka suna faɗa, sai dai ya kashe ɗaya. Sai hankakan nan ya tona rami, ya tona rami, ya tura ɗan uwansa cikin rami, ya jawo ƙasa ya rufe shi. Sai wanda ya kisan kai din na shi jayan adalci kawai hankaka ya mini hankali shi ya san yadda ɗan uwansa ne ya rasa. Sai ya tona kabari ya binne ɗan uwansa kabarin farko kenan. Duk labarin da nake gaya muku nan fa Muhammad din nan shi ke ba mu wannan labari. Sannan aka yi ta aiko annabawa har aka yi sokan annabi Nuhu. Sai da Muhammad ya ce mana annabi Nuhu ya yi wazin shekara 50,000, amma kafirai sun ƙi karɓa abin da wanda suka yarda din kaɗan ne. Sai Allah ya ce masa ya jirgi za a sauko ruwa zai harakar da kafirai. Aka yi ruwa. Ruwa ya kere duk duniya gaba ɗaya, ba wanda zai saura sai wanda aka sa cikin jirgin nan. Aka ɗauke ruwa aka so ma sabuwar halitta. Yayin annabi Nuhu sai suka sake gadon ƙasa wanda aka sauka da su ɗin nan duk suka mutu ba su aihu ba. Duk Muhammad ne yake ba mu wannan labari. Aka yi Adawa, aka haifi annabi Hudu cikinsu. Duk yadda suka abin da ya faɗa da amsar da aka bayar duk Muhammad ya gaya mana. Aka harkar da su da iska. Sannan daga ba aka kawo Samudawa, aka aiko annabi Salu cikinsu. Abin da annabi Salu ya faɗa Muhammad ya gaya mana, amsar da aka bashi Muhammad ya gaya mana, har aka aiko da mala'iku suka yi musu ihu suka haraga su kafira. Aka yi ta yin annabawa har aka yi zo kan annabi Ibrahim kakan annabi Isa ɗin. Gwagwarmayan da ya sha tare da Namruzu, duk annabi ya gaya mana da jefa shi a cikin wuta, da wutar ta zama mai sanyi sanyi lafiya, duka Muhammad ya gaya mana. Ana nan ana nan har lokacin da matar annabi, matar Imrana ta samu juna, mijinta ya rasu, sai ta ce abin da yake cikin nan nata ta bar shi wa Allah hidima a cikin masallacin Kudus. Ta zo ta haifi abin sai ya zama mace. Ta ce Allah na yi maka alkawari abin da na haifa zan baka shi ya maka hidima a masallaci, da gashi kuma ta zama ta mata. Zaman mace a masallaci ba zai dace kamar zaman namiji ba. Sai suka yi ƙuri'a aka ba da ita Zakariya ya rene ta. Tana nan komi Zakariya da yake kawo mata a masallaci, har ya san da wasu abubuwan da babu su a duniya a wurinta, ina ka samu wannan? Ta ce Allah ne kawo mu. Sai Zakariya kaman an tuna masa ne shi ga abin da yake nema aihuwa, sai ya roƙi Allah, Allah ya bashi aihuwa, sai Allah ya bashi annabi haya. Duk Muhammad ne yake gaya mana wannan labari. Sannan ita Maryam kazam sai ga ta da ciki, sai ta kama kanta ta yi ta ihu tana kuka tana kuka, ya laita ni mintu qabla hadha kuntu nisyan mansiya. wannan muguwar rana ina ma da na mutu kamun wannan lokaci an mance da ni, yanzu ina fiɗa ko ya ya za a ce da ni, ni ƴar babban limami ne, ba ni da aure, ba na da lata, ina yi ta ya zan gaya mutane na. Sai Allah ya ce mata, ai alheri ki ka samu, kada ki sa damuwa a ciki, duk wanda ya tambaye ki nuna ki ce ba ki a magana, amma a tambaye ɗan. Aka tambayar nabi ita ran da aka haife shi, sai ce inni Abdullah atayna alkitaba wajal nabi wajal mubarakin, ya yi ta maganganu a ran da aka haife shi. Duk mamman da yake gaya mana wannan labari, sannan har ya girma ya sha gwagwarmaya da Yahudawa na wata 30, duk Muhammad ne yake gaya mana shekaru da duk 33 ne a duniya, sai Allah ya ɗauke shi ajiye shi a sama. Duk Muhammad ne yake gaya mana, sannan Muhammad ya gaya mana yadda ake kera jinjiri a cikin uwarsa. Da Nasara sun mana ƙarya, sun ce ɗan adam asalinsa biri ne, ya shigo gari gashin ya zube, wutsiyar ta tsinke ya zama mutum. Sai da Muhammad ya zo ya ce ba haka ba ne. Wadakar kalanar linsana min sularatin min din, su majalar nufata fi ƙaririn makin, su makalanar nufata a ƙasan, fakalanar a ƙasan mutukatan, fakalanar murkata izaman, fakalanar izaman lahaman, su ma sha na kalkan akhar, wa tabaraka Allahu wa sallu khaliyin. Ya ce ɗan adam na asali dai da ruwa da taɓo aka yi shi, wanda suka biyo baya kuma da ruwan mani ake yin su. Ruwan maniyi zai shiga cikin ma'aifar mace, sai ya zauna kwana 40, da maniyinka da maniyinsa su zauna cikin ma'aifa kwana 40. Bayan kwana 40 a juyar da su zama gudan jini, bayan kwana 40 su gudan nama, bayan kwana 40 ai raftan ɗan adam da ƙasusuwan da komai da komai kwana 40. Suna shiryo masa fitowa kwana 40. Kwana 40 ɗin nan sau bakwai shi ne aihuwa na normal, wato wata 9 da kwana 10. Duk Muhammad ne yake ba mu wannan labari, sannan aka ci gaba ya yi ta gaya mana abin da yake faruwa wajen mutuwa, da abin da yake faruwa cikin gabari, da abin da yake faruwa filin kiyama, da yadda za a yi ai hisabi, da yadda za a sallami mutane, wasu tafi wuta Allah ya kiyaye mu, wasu su je aljanna Allah ya sada mu, har a je fadan Allah. Duk Muhammad ne yake gaya mana, kai Muhammad ɗin nan in dai ba annabi ba ne zan yi mamaki. Suka ce to, watakila ya girma da kakashi. Nace kakansa musulmi ne, amma kakansa ba malami ba ne, kuma yana da shekara 8 kakan nasu ya rasu. Nace to, kana nufi alkurani ko? Nace alkurani, to alkurani. Alkurani ba Muhammad ne ya shi ba. Abokanan shi ne Abubakar da Umaru, Abubakar da Umaru su ne sun yi Qur'ani. Na ce duk duniya ba ta san Abubakar da Umaru ba, sai zama wansu almajiran Muhammad. Duk abin da suka miƙa wa duniya, to daga Muhammad su karɓo a duk. Ya ce kai, yi maganar Al-Qur'ani ne za a rike. Qur'ani ya ce ai mata hudu, Muhammad ya yi mata shekara, wani ne za a rike? Na ce abin da za a rike, idan Allah ya yi mutane ya ba wasu daraja, yakan ajiye su a first class, mabiyansu kuma ya ajiye su a third class. First class na Muhammad ina da dama yi mata 9, mu kuma mabiyansu a third class muna da dama yi mata 4. Ku Kiristoci, annabi Isa har shekara 33 da ya yi nan bai taɓa yin aure ba, shi yasa ma Papa Roma ba ya yin aure wai yana kwaikwayon annabi Isa. Saboda first class naku babu aure, third class naku akwai aure ɗaya. In ka kawo shawara koma ga ƴan uwana musulmi, mu hau mutar da matsayin annabinmu na yin mata 9, kai kuma ga ƴan uwanka Kiristoci ku koma matsayin mai gidanku babu aure. Sai suka ce salati ma zuwa makara nan ko? Na ce ku ɗaya dai mu dafa. Kaga an kaze hanzarinsu kenan, aka yi jayayya da su, amma kyakkyawan jayayya babu ta da hankali. Wala tujadilu ahlaka wa qulu amanna billazi unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun.
Wa kadhalika anzalna ilayka alkitab fal ladhina atainahum alkitaba yu'minuna
وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون يدمك سوكر وأنبا ومفرقوا للتفين مسمى ببل للتابين دمك با النبي موسى وانداز كلي تتفن على بند القرآن با واندي فيه مك سوكر وأنبي إيسى إنجيلا مك سوكر وأنبي داود زبورا to haka kai ma muka saukar muka da wannan littafi ya kai wannan babban manzo muka saukar muka da wannan babban littafi wannan ajina mun kitabu yuwuri duk mutumin da ya karanta attawaya da injila da zabura to in an karanta masa alqur'ani an ce masa daga Allah yake zai ce wallahi gaskiya ne wannan maganan Allah ne sun yi imani da shi maganan Allah ne wannan ajina mun kitabu yuwuri wa min haula'i man yu'minu bihi haka kuma cikin waɗannan mutanen naka kafuran maka matsafan nan ai an samu waɗanda suka yi imani da shi ga su Sa'd ibn Abi Waqqas wanda ya zama shine na uku ga Sayyidina Abubakar wanda ya zama shine na ɗaya ga kuma Sayyida Khadija ita ce ta zama ta ɗaya a cikin gida ga Sayyidina Ali shine ya zama na biyu a cikin gida ga kuma ana samun karuwa mutane suna musulunta su ma suna imani da wannan alqur'ani wa alladhina atainahum alkitaba wa min ha'ula'i man yu'minu bihi wa ma yajhadu bi ayatina illa alkafirun ayoyin nan namu alqur'ani duk mai hankali in yayi su yaga wanda ya kawo ayoyin shine annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba yin karatu wajen wani malami ba bai iya rubutu ba bai taɓa zuwa baƙunta ya yi ilimi ba bai taɓa yin wani baƙo ya zo gida ya karantar da shi ba amma ya zo da wannan littafi mai ban mamaki hakika zai imani da shi inda hankalinsa ina daidai wallahi za ta yi wani wani na wani ma a jihar bai ayatina ba wanda zai musun alƙur'ani ya ce ba littafin Allah ba ne illal kafiruna sai dai kafirai masu gangancin kafirci haka abin yake yanzu a duniya duk waɗanda ba musulmin nan ba na duniya sun san annabi Muhammadu gaskiya ne sun san addininsa gaskiya ne dukkan kafiran duniya ba yin amfani da kalmar da ba yin amfani da ta a yanzu a zamani yanzu siyasa ta kawo ba a ce kafir ya ce wanda ba musulmi ba to duk waɗanda ba musulmi ba gaba ɗaya ko ina suke sun san annabi Muhammadu gaskiya ne sun san addininsa gaskiya ne sun san littafinsa gaskiya ne me yasa ba su shiga ba in ka tambaye zai ce ba su gada ba ko ga in mun shiga za a zage mu a ce mun zama Hausa Fulani ko mun zama Larabawa saboda haka ne ba za mu shiga ba in mun shiga za a kwace mana dukiyarmu za a fidda mu daga cikin siyasarmu za a fidda mu daga cikin mulkinmu larurar da za su faɗa kenan amma ba wai cewa addinin nan ba gaskiya ba ne ba in ba haka ba su samo mana wani mutum an haife shi a Amerika ko a Ingila ko a Faransa ko a Jamus ko a China duk dai wannan manya-manyan ƙasashen da ake kiransu G8 yanzu ake kiransu ba G7 ne amma bai iya rubutu ba ya kira wani ya ce duk abin da na faɗa ka rubuta wani mutumin wannan mutumin da aka samu ya rubuta abin da ya faɗa sannan abin da ya faɗa yanzu ya dace da alqur'ani yana ba da labarin abubuwan da suka wuce yana ba da labarin abin da ake ciki yana ba da labarin abin da zai zo yana ba da kowane labari shin akwai wannan mutum a waɗannan wuraren babu sannan kuma a samu wani yaro mai shekara 7 ko ma shekara 5 a nan Kaduna an samu yarinya mai shekara 5 ta haddace Al-Qur'ani sannan a samu littafi wanda yake mai shafi 700 a ce wannan yaro mai shekara 5 ko mai shekara 7 din ya haddace wannan littafi a ka amma shekararsa 7 ne akwai babu me yasa haka don alkur'ani daga Allah yake, Allah da ya yaro shi ya kawo alkur'anin hada su ba wuya. Saboda haka ne kowa ya tabbata Annabi Muhammadu gaskiya ne, addininsa gaskiya ne, littafinsa gaskiya ne, abinda zai hana abi sai dai larura, larura na neman abinci, larura neman kuɗi, larura neman mulki, larura neman shahara. Amma ba cewa addinin ba gaskiya ne ba. Fallazina ta yamur kira bi min haula bi majir bi ta illa al-kafirun, ba wanda zai musun waɗannan ayoyi na alqur'ani, illa al-kafirun sai dai kafirai, wato masu yin kafircin ganganci da gangan wanda ba hujja.
وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون.
وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. كامون كجايا متاني الله يا أيكوكا فقال لبست في قبور من قبلي ka zauna ce wa'annan mutane shekara 40 baka tace musu Allah ya aika ku ba sai bana da aka ce ka fada. Sannan kamun wannan littafin da muka aika maka shi alqur'ani ba ka taba karanta wani littafi ba kamun shi, ko baka rubutu balle kai rubutu an ganka kana rubutu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ummi ne, abinda yake mutum ummi wato mutumin da yake tun da uwarsa ta haife shi bai taɓa yin karatu a wurin wani ba, bai taɓa koyon rubutu wurin wani ba, shi ne ake kiransa ummi. A wurin wani mutum wanda ba annabi ba, zagi ne ka ce masa baƙin jahili wanda tun da aka haife shi bai taɓa yin rubutu, bai taɓa yin karatu ba. Amma wajen annabi mu'jiza ne sallallahu alaihi wasallam, shi kadai ne zamowarsa bai iya karatu ba, bai iya rubutu ba, mu'jiza ne gare shi sallallahu alaihi wasallam. Baka rubutu baka karatu kamun wannan littafi. Wala takhuthu bi yaminik idhan lartaba al-mubtilun, da ka iya rubutu ana ganin ka da takaddu, da ka iya karatu ana ganin ka da wasu takaddu kana karantawa, kamun wannan lokaci da makaryatan nan sai su ce ai tun yana ƙarami yake wa'annan irin abubuwa na kalacin abun karantawa. To ba wanda ya taɓa ganin littafi hannunka kana karantawa, ba wanda ya taɓa ganin abun rubuta hannun kana rubutawa. Idan da an yi haka la'irtaba nuqiluna, da maƙaryatan nan masu ƙaryatawa masu neman ɓata gaskiya irtaba da sun yi shakka cewa kai ɗin nan kai ka koyo abinka daga waɗansu wurare ba maganan Allah bane, bal ba haka bane sakiwancin magana. Huwa shi alqur'ani ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm, ayoyi ne bayyanannu waɗanda Allah ya zuba su a cikin zuciyoyin mutanen da Allah ya ba su ilimi. Wato da abin da gani a rubuciya takarda, abin da yake zuciya ne ya fito aka rubuta shi a cikin takardar, amma ilimi a zuciya yake. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya rubutu baya karatu, amma mu'jiza ne wannan abun gare shi. Saboda haka ilimin alqur'ani da fassarorin da duka a cikin zuciyoyin waɗanda aka ba su ilimin addini suke, ba a takardu ba. Daukan littafi in za ka yi tafsiri, ka ɗauki littafi kana dubawa, larura ce take sawa, domin bid'a ce ta wajiba. Yin tafsiri da littafi hannu bid'a ce, amma wajiba dole ne a yi ta, amma bid'a ce. Annabi zai yi tafsiri yana neman littafi, a'a. Abubakar in zai fassara Qur'ani a neman littafi ya duba? A'a. Umaru da Usmanu da Aliyu in za su yi tafsiri na neman littafin da za su duba? A'a. Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas in zai tafsiri sai ya nemi littafi ya duba? A'a. A shekara wajen shekara 100 babu littafi na tafsiri rubutacce ko ma fiye da haka. Kowane mai tafsiri da ka yake karato ayoyin kamar yadda sahabbai suke yi, kuma ya fassara su da waɗansu ayoyin, zannana ta yin tafsiri da littafi bid'a ce, amma ta zama dole, domin ba kowane mutum ne ya haddace Alƙur'anin ba, ko wanda suka haddace Alƙur'anin ba kowane Allah ya hore masa ya ɗauko ayoyin da za su fassara waɗannan ayoyi. Don ba wanda ya san Alƙur'ani da fassarar Alƙur'ani kamar shi Alƙur'anin kansa, shi ke fassara kansa da kansa. Bayan nan kuma ba wanda ya san Alƙur'ani kamar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sunnar sa kauliya da fi'liya takririya, abubuwan da annabi yake faɗa na fassarar Alƙur'ani, da abubuwan da ya aikata wanda za su fassara Alƙur'ani, da abubuwan da ya tabbatar su ne suke fassara Alƙur'ani. Saboda haka bal huwa ba haka ba ne, huwa shi Alƙur'ani ayatun bayyinatun, ayoyi ne bayyanannu masu yin bayani, fi suduril ladhina utul ilma, suna nan a cikin zuciyoyin wanda Allah ya ba su ilimi. Fi suduril ladhina utul ilma, ba fi suduri, ba fi suduri ba, fi suduri a cikin zuciyoyi wannan ilimi yake na Alƙur'ani. Amma shahadu bi ayatina illa zalimuna, ba wanda suke musun waɗannan ayoyi namu, illa zalimuna sai azzalumai, ma'anan azzalimi, kowane kafiri azzalimi ne, wal kafiruna humu zalimun. Amma wanda suke danganawa annabi cewa abinda yake faɗan ba daga Allah bane, daga gare shi ne, sun zalunci annabi sallallahu alaihi wasallama. Ba azzalimin da fi wanda ya dangana wa Allah abokin tarayya, kuma ya ƙaryata annabinsa, ya ƙi yarda da abin da annabi ya zo da shi, ba wanda zai wannan sai azzalimi. A nan akwai abubuwan da suke faruwa yanzu, mutane suna tsammanin da sauƙi ba sauƙi, wato cewa dole ne mai yarinya sai ya bar yarinyarsa ta kai shekara 18, ba yadda auren da yarinya ba ta kai shekara 18 ba, to wannan musulmi ya kame bakinsa yanzu nan zai ridda in yana faɗin wannan magana. Annabi sallallahu alaihi wasallama an ɗaura masa aure da Aisha tana da shekara 6, to shi annabi ne za ka dangana masa rashin tausayi ko rashin tausayin ɗan adam, ko rashin sanin abin da ya kamata, ko rashin sanin lafiyar ɗan adam, ko Abubakar za ka dangana wanda yadda ya ba da ƴarsa aka ɗaura mata aure tana da shekara 6, kuma ta tare gidan miji tana da shekara 9 a Madina, to annabin ne za ka dangana masa rashin sanin abin da ya kamata ko tausaya wa ɗan adam? Allah yana ganinka bai aike ka wajen ƴan adam ba, sai ya aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, don ya san ya fi kowa ilimi, ya fi kowa tausayi, kuma arsalna ka ila rahmatan lil alamin, ya fi kowa sanin abin da ya kamata. Wani mutum a cikin haka da aka ce masa ai annabi an ɗaura masa aure da yarinya mai shekara 6, ta tare gidan miji tana da shekara 9, sai mutum ya amsa musulmi ne fa wai da, sai ce wato wanda ya kuskure a kai, wato annabi ya yi kuskure kenan, la ilaha illallah, ka ji ka huri. Annabin ne zai kuskure na tare yayi gaskiya? Masu wannan maganganun ba su da ilimin addini, ba ruwansu kuma da addini, da suna da addini, da sun kiyaye martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda ya auri Aisha tana da shekara 6, ta tare gidansa tana da shekara 9. Sannan bayan nan Sayyidina Umaru shi ya gaji Sayyidina Abubakar, Sayyidina Abubakar ya kusa rasuwa, sai ya gaya wa ƴarsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Aisha, na baki kwandon dabino 20, baki sa an ɗebo ba, in ya kuskura ba har na mutu baki ɗebo ba, zai zama cikin kayan gado, ku ko magada na mahu illa akhawati wa ukhtaji kuma ga dana ko biyar ne akwai yan uwanki maza guda biyu akwai yan uwanki mata guda uku kace baba na san yan uwana maza guda biyu na san Abdulrahman na san Muhammad yar uwata kuma na san Asma'u wacce ce ta mutu uku kace zatu badin uraha jariya tana cikin uwarta sai na mutu za a yi ta kuma ta ya mutu matar ta ta yi yarinya bayan sa din aka sa mata Ummu Kulsum to Ummu Kulsum din nan jaddan Abubakar ta girma gidan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a gaban Aisha ummul mu'minina yayatta sannan sayyidina Umar yace yana so ya aure ta to abinda Umar yayi bayan Abubakar shekara 10 ne da wata shirin yan kwanaki to idan a cikin shekara 10 nan tana da shekara 8 ne yace yana so ya aure ta dan Allah bai nemi aure yarinya mai shekara 8 ba ya nema to sai aka yi yarinya sai bata yarda ba ta so aka buga sai bata yarda ba ta so Aisha ta ce yadda za ta yi Umaru sarkin musulmin duk duniya gaba da abokin mijinta sannan abokin babanta Abubakar ya nemi abu a hannunta abun ya gagara ta ce yadda za ta yi sai ta kira Amru ibn al-As. Amru ibn al-As wani sahabi ne wanda yake mai kama da dan siyasa haka yana da al'amura iri-iri yace ya haka don Allah ga abin da na shiga ciki ka zo ka fidda ni yace menene yace ƙanwata din nan Ummu Kulsum sarkin musulmi ya ce yana son ta nayi yarinyar nan taki nayi taki ni ko ina jin kunya sarkin musulmi ne ba ba hannuna abin ya gagarce ku tada hankalin ki zan fidda ki Amru na sai je wajen Umaru inna Umaru je na ji labarin ranka yana ne kana neman jira Abubakar ja baka son aure shi a ranka yana ba haka bane mu fa mu ma maza fa tsoron ka muke yi balle mata balle ƴan mata balle yara wannan yarinya a gidan manzo Allah ta girma gaban yayarta mai yuwa ne tana da shagoba irin na gata zan nuna maka wanda ta fita kuma ta fi da daraja kuma za a daidaita ita ma wannan sunan ta Ummu Kulsum yar Ali ibn Abi Talib jikar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya gaya masa sai ya dauki wannan shawara sai ya gaya sayyidina Ali yace to Allah irin gwalagwalan nan na gidanku ni ma kar a haramta mini a bani yace me kake nufi yace yarka ne na ji labari kana da yan na suka auren mini yanzu ai karama ce amma zan turo ta ga gari sayyidina Ali ya dora wa yarinyar sa Ummu Kulsum wani abu a cikin dan garamin kwando haka nan ce ki kai wa sarkin musulmi ki ce wai ga yadda abu yake sai ki ran ta je ta kai wa sarkin musulmi abin da aka aike ta ta miƙa masa daga ta miƙa masa wannan sai ya kama kafar ta ya ja kai kana babban mutum kana dattijo kai min haka an aiko min aika kawai in kawo maka zai kama kafa ta sai ce na bure ta dariya sai ta dariya ta koma gida ta yau na ga abin mamaki ka aike ni na kai sako amma sai ya kama kafa ta ya ja kusa da shi sai na Ali ya ce ai mijinki ne ki ta ji ai ban sani ba ne masu shegantagancewa yancin dan adab ina suna so su nuna wa duniya wato nasara abinda ya kawo musu wannan ra'ayin sun fi Abubakar kenan ilimi sun fi tausayi sun fi sanin abinda ya kamata ba Abubakar ba da Umaru har manzo Allah da kansa sun fi ilimi sun fi tausayi sun fi sanin abinda ya kamata kullum wannan a zuciya ku kafirci ne duk mutumin da yake waɗansu mutane sun fi annabi ilimi sun fi sanin abinda ya kamata sun fi tausayin dan adam sun zama kafirai ko suna sallah kafirai ne ai hattara kar kiliu ta jawo musu bau kafirci ne cewa ba yadda a aurar da ya ba sai ta kai shekara 18 an nan yi haka an soki a sayyidina Abubakar an soki sayyidina Umaru an soki sayyidina Ali an soki manzo Allah ma da kansa in an yi haku ba za a zauna cikin musulunci ko aiki ko azu ko kana sallah kari da baka sani ba Allah ya kiyaye mu abun ba na wasa bane. Idan mutane suna so su bar addini to su bari mara kansu sai sun gayyaci mutane a zabar addini, wannan kenan. A kiyaye baki, annabi ya ce, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, da yawa mutum zai faɗi kalma ba zai sa hankali ya cikin kalmar ba ma, in ya faɗi sai ta kai shi cikin jahannama zurfin wuta ta kai shekaru da yawa. To irin wannan kenan, ya ji wa musulmi mu maida hankali wannan kenan. Wai a cikin shekara 18 ɗin nan, ga saurayi balagagge, ga budurwa balagaggiya suna tare wuri ɗaya, ba aure tsakaninsu, anya za su zauna shekara 18 ɗin nan ba abubuwan da za su riƙa faruwa? Balle ma yanzu abubuwan da muke jin labarai ainihin budurwa a makaranta, in tana so ta ci jarrabawa to sai ta yi ta ba da jikinta, in namiji ne ko sai ya ba da jakarsa. To kai ake samu a nan garin Kaduna, yanzu mutanen suna nan a garin nan, a makaranta malamin makaranta sai ya kada budurwa wajen cin jarrabawa. Sai budurwa ta je ta same shi ta ce, malam kai ka tabbata na ci, me yasa ka kada ni? Sai ce masa, bakin hana ni abu kaza ba? Sai ya faɗi sunan abin da mata suke fitsari da shi. Bakin hana ni abu kaza ba? Sai ce abu kaza abin banza ne kowa sai ya bashi? Yanzu suna nan da ransu. To in dai haka ne a makarantu, ƴan mata sai sun ba da abin jikinsu, ƴan maza sai sun ba da abin jakansu, suke cin jarrabawa, akwai amana cewa a bar yarinya tare da su sai ta shekara 18? Babu. Kuma wai akwai wani fannin da ake karantarwa a makarantu sunansa ilimin jima'i. To an koyar da wannan ilimin jima'i, ya za a yi a course a gane mutum ya iya ko bai iya ba? To irin wannan hadari duka suna so su ja mutane ne cikin kafircin da suke ciki. To wallahi ba za mu yarda ba, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ba za mu yarda ba. Nasara ya shekara cikin mu shekara 60 bai raba mu da addini ba, ba za mu yarda ƴan iska su zo su za su raba mu da addini ba. Duk waɗanda
wa qalu laula unzila alayhi ayatun min rabbih qul إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين.
وقالوا لولا أنزل آيات من ربي قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. كافر سنة جاء والنبي صلى الله عليه وسلم أي كاتي أنبا ودع سنة نون وني أبو ما ماكي سنة أجسك تاسو. Annabi Musa yana da hannu da yake nunawa mai kilkili mai haske, yana da sanda mai juyewa ta zama maciji ta zama duk abin da ya ga dama. Annabi Salihu yana da raƙumi. To irin waɗannan kai ka kawo naka bana mu gani, inda kana so mu gaskata ka, me yasa ba a saukar maka da abubuwan mamaki daga Allah da ya aiko ka ba? Qul innamal ayatu indallah, ka gaya musu a yi saukar da mujiza wurin annabi, abun ba daga annabin ba ne, Allah ne yake kawowa in ya ga dama. Saboda haka ai kawo ayoyi abun mamaki baya sa a musulunta, sai dai in Allah ya kawo musulunci. Qul innamal ayatu indallah wa innama iyyakan nawa ana nazirun mai yin gargadi ne, mubinun mai yin bayani, in isar da aika, in yi bayani, in ba da tsoro, in kwadaitar iyakan aiki na kenan. Amma kawo mu'jiza ai ba aiki na bane.
Awalam yakfihimu anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim inna fi dhalika lara لقوم يؤمنون.
ولم يكفي مو أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ولكن أن أنزلنا عليك الكتاب نبي ذلك لرحمة وذكره لقوم يؤمنون وإن أبوما ما كذكي سوى نونا مسلم فيدا من ذكي قبنسو وأن القرآن دكجي كرنتا و bai isa abun mamaki ba kai mutumin Makka ne irin su anan garin aka haife ka wani ma ya zo ya kawo irin wannan ma wanda bai da wannan irin mu'jiza littafi ya zana ba da labarin tun bai duniya ba tun bai lahira ba tun bai sama ba tun bai kasa ba tun ba komai ba kowa sai Allah littafi na ba da labari ya ba da labarin kuma abin da ake yi zai faru nan gaba wannan ba ishe su abun mamaki wannan littafin daga Allah ba in sun ce kai kai abunka sai ce to shikenan an ba ku dama kuma ku je ku kawo surori guda goma ku kawo surorin guda goma su yi kama da surorin alqur'ani da ke kuma da arabawa ne suka kasa kawowa sai aka ce musu an rage muku ku kawo sura guda suka kasa kawowa sai aka ce musu ai da za ku tar dukkan mutane masu ilimi na mutane da dukkan masu ilimi na aljannu su kawo da mai kama da alqur'ani ba za su iya kawowa ba kai wannan shi kadai ya ishe su sanin mu'jiza daga Allah shi wannan alqur'ani annabi sallallahu alaihi wa sallam ya alaihim wannan littafin da ake karanta musu ai ya ishe su abun mamaki ya ishe su mu'jiza inna fi zalika larahmatan hakika akwai Allah ce na rantse da zatina saukar da Qur'ani a gare ka ba tare da ka taɓa yin karatu wurin wani ba tare da ka koyi rubutu wurin wani ba kana bada wannan abin mamaki kuma Qur'ani zai ta tafiya ne har iyakar rayuwar duniya gaba ɗaya. Na ga su salim mu mun ganta ne ai mun ganta ba labarin ta aka kawo mana sannan annabi Musa mun gari ne ai labari aka kawo mana ya wuce haka hannun nasa haka duk abin da ka ambata na mu'jizojin annaba ya race ne da halitta wanda take karewa amma Qur'ani shi sifofin Allah ne tunda yake maganan Allah ne baya karewa har iyakan zamani ya kare shi Qur'ani yana nan inna fi zalika rahmatan saukar da alqur'ani a duniya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi akwai babbar rahama cikin wannan wa zikira ya isa kuma wazi liqaumin ga mutane yu'minuna masu imani alhamdulillah ka to insha Allah insha Allah insha Allah insha Allah Allah ya mana gafara Allah ya ji kanmu Allah ya yi iyayenmu da malamu da wannan malamu Allah saka shi wani mudalini Allah ba mu lafiya da man lafiya da kwanciyar hankali albarka ne Allah sallama Allah ya samu ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya zamare mu Allah ya ke mana kasar mu Allah ya samu zauna lafiya dukkan bada'o'i Allah ya yi a Najeriya dukkan bada'o'i Allah ya yi wa musulmi duk inda suke albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya bukatun mu da bukatun wanda suke neman addu'a wurin mu Allah ya biya bukata fatiha salatul fatiha اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد هذه لا تبقى سبحان ربك رب العزة الحمد لله رب العالمين